haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan ku sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wasu iyaye game da maganin mata ko kuma kayan tsa'a kamar yadda a wani bangare na arewacin Najeriya suke faɗi ƴan mata ƙanana da ba su yi aure ba ta amfani da su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban wannan shirin. A wannan makon kuma Binta ta tuntuɓi wani likita game da wannan batun.
Dr. Tasiru Ibrahim, muna son mu samu ƙarin bayani ne kusan maganan amfani da kayan mata ko ƴan irin tura da ake sawa a kwali ana saida a kemis. Shin menene amfaninsa tukuna a jikin ƴa mace? Yana da amfani kuma yana inganta zaman auren kamar yadda suke tunani?
Akwai shi yanda Allah ya halicci dan Adam ko ma ya mai tsari na sinadaran shi na hakika da kuma yanayi na kula da kai ba shi kyautuwa a bisa tsari a bijiro ma mutum saboda shi ko kan ce guba ne kowane magani har sai in an akwai dalili da zai sa a bada wannan magani. Sannan shi jiki yana da takatsantsan wajen daidaito bisa al'amura. Abinda ake so a rayuwa shine mutum ya kasance cikin cima kyakkyawa wanda ake ce ma balanced diet. Rashin lafiya ne kadai dalili tilo da ke sa a dauki magani a ba mutum, amma ba wai wani lokaci na sha'awa ko san rai a ce an dauki magani an ba mutum ba irin wannan bai kyautu saboda shi jiki yana daidaita kanshi matukar mutum ya kiyaye ka'idojin rayuwa da cima kyakkyawa da shan ruwa da kayan itatuwa da kayan marmari dangin su to ba abinda mutum zai rasa ga kimar halittar shi da Allah ya yi da dukkan wani nishadi da jin dadi da yake neman ya bukata.
To akwai wani fa'ida ne ga amfani da shi ga kananan yara mata wato wanda suke tasowa don iyayen musamman a arewacin Najeriya sukan ce suna shirye ƴaƴa matan ne kafin su aure don su zama ya inganta zamantakewar auren nasu. Shin akwai fa'ida a likitance?
To alhamdulillah kusan mutane sukan yi rajin cewa ana yawan samun matsalar auratayya musamman a arewacin Najeriya. To kin ga in aka yi duba da irin wannan wato za a kalli cewa to inda yana da wani tasiri ai da sai ya zama arewacin Najeriya ya zama wuri a duniya da wanda za a ce ba a samun matsalar auratayya, wanda shi lamari na aure a sanin duk wanda ke cikin aure wato wannan al'amari na jima'i ba shi kadai bane dalili na aminci da so akan auratayya. Akwai wasu dalilai da suke da matukar tasiri tun daga bangaren halayya da sauran al'amura na zamantakewa. To amma daukan kananan yara a ce wai an fara gina su akan wannan, to mu dauka ma hakan zai iya bijiro musu da sha'awa suna kananan shekaru wanda kuma za su samu kansu a cikin wani yanayi na matsala wanda hakan ka iya jefa su a halin da ba shi aka so ba, wanda duk mace da ta samu kanta a fara jima'i tana da kananan shekaru tana da matukar hadarin kamuwa da abun da muke ce ma sankaran tushen mahaifa ko kuma a turanci cervical cancer, wanda wannan hadari ne babba da ke halaka mata. To kuma su kansu waɗannan sinadarai suna da matsala da zasu iya samar musu da ƙarin hadarin kamuwa da cututtuka musamman tun daga bangaren abin da ake kira infection saboda su waɗannan magunguna ba wai tsaftatattu bane tun daga yanayin hada su da inda ake sa su zasu samar da ƙwayoyin cututtuka da zasu addabi mace wanda hakan kan iya samar mata da matsalar da zaka iya samun rashin haihuwa ko da lokacin shekaru ya sun kai kuma ta yi aure sai ya zama cewa ba haihuwa domin sun samar da cututtukan da sun je sun toshe kafar mahaifa sannan suna da tasiri wajen kashe sinadarin maniyin ɗan namiji ko da an sadu sai ya zama cewa da an sadu waɗannan sinadarai suna kashe ƴaƴan halittar ɗan namiji ya zama cewa haihuwa ba za ta samu ba duka waɗannan suna daga cikin matsaloli da za su iya samar mata ya mace da aka dora ta kan wannan halayya
to akwai mafita ga su matan kenan inda za su inganta zamantakewar auren su ba tare da sun yi amfani da waɗannan abubuwan ba
to abin da yake kyautu shi hali abokin zama ne duk biyar da aka ce an tarbiyantar da ita bisa halayya ta ladabi da biyayya da mu'amala kyakkyawa wannan zai kunshi kusan kashi 80 cikin 100 na zamantakewar aure sannan ya zama cewa an gina yara bisa cima kyakkyawa abinda muke cewa yara a lokacin da suke tasowa su suke bukatar sinadarai na abinci na gina jiki maimakon yanda aka yi a gidaje ki ga cewa in kayan marmari ne aka kawo sai a tattara a ba mai gida yara a dan babballan musu ko kuma kayan cima na kwadayi na kwalama su nama kifi da sauransu sai ya zama mai gida aka samun mafi yawa yara a shi ya riga ya girma yara ne ke tasowa wannan nau'i na abinci yara ya kamata a rarraba a ba su su ci domin ya zama sun taso cikin kuzari ba tare da yunwa ba matukar yara sun taso a wannan yanayi ba wani ƙarin sinadarin da suke bukata domin yin haka kamar rena ma halikar ubangiji ne shi ne ba ni na iya wato shi Allah bai samar da sinadarin ba sai su mutum da tawali ya samar wanda hakan bai kyautu ba wanda kuma kiyaye wancan bangaren shi ma al'amari ne da ba wani hadari kuma zai samar da duk abin da ake so ga mace da tasowar ta cikin kuzari ba tare da yanayi na yunwa ba wannan shine al'amarin da ya kamata a kiyaye kuma shine mafita domin kauce ma hadarurrukan kamuwa da daji da matsalar haihuwa da kashe sinadarin ɗan namiji da dukkan waɗancan nau'o'i da kuma sandaran da ita halittar macen da kan iya samar mata matukar ciwon mara ko lokacin al'ada ko kuma zafi ko da lokacin jima'i in Allah ya sa ta yi aure an kai lokacin
Thomas Tauraro abinda lokaci ke bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da Julie Ladis Gresham da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya ma assalamu
Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace
Jama'a assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Ma'azu jinkin mawdu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya domin duba wani batu da ke ciwo al'ummar Najeriya ko a ƙuri'a a yan kwanakin nan musamman ma mata wato batun fiyaɗe mun karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussain sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya wato SIDA a nashin jihar Kano da kuma Hajiya Halima Gado Ahmad shugabar cibiyar kula da tafiyar matasa
Barista 'yan
kwanakin nan a Najeriya an samu labarin yi wa mata jiyaɗe. Ta yaya muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi?
Allah Ubangiji ya kamu wani yanayi da duk wata uwa da duk wata mace da uba ma in ya amsa sunan sa uba muna cikin halin da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da dai dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta COVID-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka wato crimes, amma kuma gaskiya ba mi zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta'annati ba. Kusan zan iya ce miki abin a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga wuri duniya. Babu wani bangare na Najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin ƴaƴa mata da yi musu fyaɗe, saboda muna zama a kungiyance da dukkanin shugabannin kungiyoyi da sakatarorin su na wannan kungiya ne albarka. So gaskiya dai bari ne magana akan sashi na arewacin Najeriya. Wato malama Aisha abin yayi yawa. Duk wata uwa tana cikin fargaba, duk wata ƴa tana cikin fargaba. Duk da cewa gwamnatocin mu alhamdulillahi rabbil alamin, musamman zuwan wannan sabuwar doka ta Administration of Criminal Justice wato ACJN, Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya, ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma san ma akai ga wannan samun yanayi, musamman in kika duba tun a mawo dokokin mu na Criminal Code da Penal Code sun yi magana. Section 282 yayi magana menene fyaɗe din nan. Wannan kuma Administration of Criminal Justice Law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fyaɗe an mai da sauki ai kwashe-kwashe ya samu hukunci shine a daure shi shekara 14, amma za a iya mai daurin rai da rai ma, kuma sai ya biya wacce wannan ta'adi tara wanda ba za ta ga zanera 500 ba, za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata.
To Hajji Halima, a matsayin ki na mai aiki da jama'a, yaya kike kallon wannan lamarin?
Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine zina. To ko shi zina na da wani abu guda ɗaya, idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa, saboda duk matan da ya ganta ta wuce wanda bai taba zina da ita ba, shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa. Saboda haka duk yadda zai iya samu cewa ya santa a matsayin ta na ƴa mace, ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen taɗe, kowanne zai iya mata. Ai yawancin matan da ake musu taɗin ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara gaɗe da su ba, a'a sukan da wani hanya na lallabi. Idan mace ta kine shi ne sai su mata taɗe din. Ni ga ana wa ganin har da yanayin mutane yanda rashin tsoron Allah ga wasu marasa imani da tunani, saboda ni abin da yake ban mamaki da tsoro yanda mutane suka mai da zina yanzu kaman ma ba a ɗaukan zina wani abin da Allah ya hana, wanda ba wani abin da insurance ma an ce zai iya tabbatar da mutum a cikin wutan jahannama saboda tsabaragen munin zina. To amma ni abin da yake damuna yanzu da manya da yara da dattijai, yawancin mutane anta Aisha ba za a ce duka dai babu koɗe ba, to idan an yi sa'a ne a maza 100 a samu namiji maza guda 5 waɗanda ba sa zina, ban san menene daɗin da zina yake musu ba. Abin da Allah ya hana kuma shi har dukiyar mutum ba yana cinyewa, amma maza bai dame su ba wannan insurance macen da ba ta zina ma kuma ba ta mu'amala da maza ma, ba ta wasu abubuwa wanda ake yin su na fasikanci ne yanzu ganin ta ma ake kamar ita cuce ba ta ma waye ba. So kuma wannan wayewar mai amfanin wayewar wanda zaka waye kana abin da Allah ya haramta shi. Na san akwai wasu mazan da su kullun a rayuwarsu duk inda mace ta kai da kawaicinta ba ta yin ba ta son maganar, to wallahi wasu ba sa da abin da za su mata a rayuwa sai maganar. Kuma ma wani lokaci abu mai kinci ya har sai ki ga namiji wai dan mace ta kira shi ya nemi yayi ta karfin ko kuma wani abu makamancin haka ko ma bai sa karfin ba, zai rinka guda mata cewa tana cikin talauci da kuncin rayuwa. Inda ma ta yarda da shi da yanzu talaucin ta ya kare, saboda idan ta yarda shi dai ba ta kuɗi, bai sayar da shi ba ba zai bata kuɗi ba. To menene amfanin abin da za a maka na haramun, wanda duk abin da ka ci na haramun Allah ya alƙawari wutan jahannama ne zai cinye shi, me za a yi da wannan abu, me amfanin sa? Wallahi maza ku ji tsoron Allah, ku rinka yin abu domin Allah, ku rinka tunani kuna da ƴaƴa, idan baka aifa ba an aifa maka, in kai ba baban wance ba to za ka samu ai mahaifiyar ka bace ce, in baka da mahaifiya ta mutu ai za ka samu matan ka ma ai mace ce, kuma shi sakamako ba inda baya zuwa fa, musamman ma irin wannan abubuwan ba akan wanda baya zuwa kuma ni abin da yake bin mamaki ma daban tsoro shine yanzu har matan auren da suka fita suna cewa sun je maganan aiki ko kuma wani abu ko neman promotion su ma aka musu dangin tadin fa sai dai kawai abin Allah ya kare mu Allah kuma ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya mana tsare da maza mazanata ballantar har wani abu ya hada kai da su idan ma ka kin zina su nemi su maka fadi Allah ya shiga tsakanin mu da su har abada duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki tarbiyarsa in har mutum ya samu tarbiya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zaman da sauki ba kamar na mara tarbiya ba in aka ce tarbiya yayi sakaci ba a kula da tarbiya kamar yanda Allah ya ce to dole da ai ta ganin abubuwan da wanda ba a wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyan dole ne a rinka fadakar da mutane akan haƙƙin da Allah ya dora musu saboda tunasarwa ga mu'mini bahama ne yake samu saboda abinda na lura shine mutane da yawa sun yi sakaci sun mamanta da cewa rayuwa kanta ibada ne ballantan a rinka duba abin da yake faruwa a cikin rayuwa ya zama ana tafiyar da shi akan ibada din mu dai a kungiyance yanzu abin da muke yi kuma dama aikin mu ne muna fadakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiya tsakanin al'umma da kuma haƙƙi da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan dan adam tsakanin shi da wani dukkan lokacin da ya zama ana tunasar da mutane akan irin wannan abin kuma suna kokari suna kwatanta bin abin da ake tunasar da su akan abin da Allah ya faɗa to duk wani matsala idan bai zo daka ga an samu da sauki
wannan haka yake
to duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe ana wa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah rashin tsoron Allah shi yake sa mutum ya yi fyaɗe saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones din da aka dauka aka halicci masa da su ba shi aka dauka aka halicci namiji da su ba to shikenan sai a ce karfin da Allah ya baka kokolwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba haka Allah ya ba dan ka kicin maganar Allah ne ka kafirce wa Allah da littattafansa shi yasa mutum zai yi wannan tsada
akwai masu alakanta fiye da sanya sutura masu bayyana tsiraicin mace ko surarta
idan kika dauki dalilan ya danganta da yanayin shigar banza shigar tabarji duk da ba ma son wannan shiga kuma duka addinan mu sun hana da addinin musulunci da addinin kirista sun hana wannan shiga ta rashin mutunci sai kaji an ce wai wannan shigar ce take jawa wani lokacin ba ita bace kuma za a yadda da ni duwa da cewa ai shekara uku to ya akai mata fadi kin wata uku ya akai mata fadi kin kwana 40 ma mun samu an mata fadi to ita shigar ce bace ba kin ga anan kwata-kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah kuma duk wanda baya tsoron Allah kiyaye abin da zai ya sabe shi Allah da ya ba namiji hankali ya ba shi karfi fiye da mace dan menene mu wanda muke bin addinin musulunci ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i qawwama ne kai makaranta ne men are protectors of Allah ya halicci namiji ne dan ya kare mace ba dan ya azabtar da ita ya cutar da ita ya tozarta ta yi mata ta'annaki yau ummace a gidan miji baki wuce da keke ba tunda muke ba mu da maududi saboda manzon Allah tunda muke mun taba jin manzon Allah da kimatansa kuma waye abun koyin mu sama da shi wannan harka ta fiyade abu ne wanda zaki ga cewar kwata-kwata babu imani babu tausayi a cikin ba magana ce wai ta rashin shiga ta ɗaya mun ji akwai wannan to su kuma yaran da suke kanana yanzu dai ga abin da yake faruwa na a wannan satin yarinya nan ƴan wata uku amma ta ita to shigar banza ta yi so kin ga anan mutane za su yadda da cewa rashin tsoron Allah ne da rashin bin ka'idojin ubangiji yasa wanda mutumin da zai ya kafircewa Allah ya kafircewa ayoyin Allah yasa yayi kuma wani abu da zaki bukari malama Aisha shine wannan fata din fa mu na iya birni muke ji
ba turaro abinda lokaci ya bamu dama ke muka yau sai kuma mako mai zuwa mu ci gaba daga inda muka tsaya idan Allah ne kowa ne kuma ya amince mana yanzu an bada gin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wacce ta daidaita mana sauti Julian Gathers question ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana ma assalamu
daga cikin dimbin ra'ayoyin da kuka aika mana ta wayar tarho.
Na na ku GAA daga nan ya rubuta ne magana kan tsoka dan malam bako na malam Anas duniya ta sani na duniya ta sani muna tare da abin da shugaban jam'iyyar APC sabo wanda shi ne yanzu nan wanda jam'iyyar mu ta kwata ta nada shi kuma muna so mutane su kwantar da hankalin su kana nan jiya yayin kafa angulu ta ka kashi sakamin shi mun san wanda aka tura shi cikin APC don su kawo mana hargitsi mun yi ba za mu yadda a sake kuma gidan PDP ba na dole ne Najeriya ta sani cewa APC ta tashi ta mallaki Najeriya ne insha Allah ta'ala ta hanyar gaskiya da adalci salamu alaikum sai wani lokaci daga nan jihar Benue an so ne dan malam bako na malam Anas
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shashi Hassan murya Amurka mai magana Imran Madaka Boko daga sakin garin Boko dake arewacin Ghana hakika zan ba da ra'ayi na ne dangane da tambayar siyasar da ake fama da shi a nan Ghana musamman tsakanin hukumar zaɓen kasar Ghana da cewa shi jam'iyyar hamayya da ke cikin kasa hakika inda shugaban hukumar zaɓe ta ce tana son ta samu ta rajistar zaɓe wallahi sunna tallahi da wannan tana son ta kawo mana wani bala'i ne saboda abin da sun ka ce wai ce in kana hoshi ne za ka ɗauki za ka iya kai sabon kati wallahi jama'an mutanen Ghana da dama ne za su da wannan abu abu na ɗaya wai sai dai in kana da passport na biyu akwai katin shaidar na ɗan kasa katin shaidar ɗan kasan ga kuma da an ka fara bayarwa akwai miliyoyin jama'a sun fi miliyan goma da ba su samu ma ainihin su mutu kunna to ta yaya za a iya shirin zaɓe ga mutanen da ba su kai iyakacin zaɓen da ake gudana a baya ba saboda shi muna kira hukumar zaɓen kasar Ghana da ta yi hankuri ta dakatar da wannan rajista ta yi amfani da tsohon rajista shi zai zama na amfani mai magana Imran Madaka Boko daga sokin garin Boko da ke arewacin Ghana.
Ni ne Abubakar Garba Jakubu Cikarfin Madaki. Na gode wa Voice of America da ma'aikatanta da kuma wasu daga cikin jama'ar ƙasar Amerika baka tsaye da fararensu da musulmi da kiristansu. Dalili na kuwa shi ne sun ɗauki gaskiya sun riƙe kuma amana wa junansu amma ban da mu Najeriya. An ɗauki Firanza Muhammadu Buhari saboda gaskiyarsa da adalcinsa aka ɗora shi a shugabanci. Munanan ayyuka da ake aikatawa dole Allah su ko mana da wasu mulkisu ta wani gefe. Su kuma scientist suna kasuwanci ne da wasu harkar rashin lafiya da wani kasuwanci da wani abu su kakkare tattalin arzikin kasashe domin su mai da mutane bayansu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Sunana Sani Balak da ke gurin Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da gaskiya sa Allah da Katsina shugaban alƙalin jihar Katsina irin namijin kokari da yake akan fantrizin a jihar Katsina irin wannan abubuwan da za mu samu irin sa a Najeriya ba su da yawa don irin sa a duniya ba su da yawa don mutumin da ya jaje akan harkar al'umma to rana gobe ce ma na da kyakkyawan gaske na alƙairi kuma jinsin mu sa Allah da Katsina ina jan hankali da alƙalin Najeriya su koyi da halaye don baya karɓar cin hanci daga sama. Magana sunan Sani Zalal da ke gurin Hausare a jihar Yobe Najeriya. Na gode jiyoyi.
Assalamu alaikum murya Amurka daga ajiyar mu da ɗan uwa mai halin cikin garin Kuja da Hassan Nigeria. Don Allah yana ba da shawara ga ƴan uwa na da Hassan na ƙasar Argun lokal gwamnati da Abuja don Allah ku rike ɗiyan bazuwacin ran kuma irin gulma da audi da sanwa da lulawa jiyan da makera da cikin garin birnin kaji Allah ya ba ku dama wadda aka dama mai ruwa mai albarka don Allah sai yi zama rami ya taba tun takin zamani wallahi na heshin da ya yi ma takin zamani wanda sun kafa wanda gwamnati ta kawo na 20,000 wallahi sai a yi buhu 100 don Allah ku tsaya ku yi nazari ku ci da jiha ci da Najeriya kai ko mai girma ɗan bagudu gwamna ƙarfin noma Allah za ka ikon ganuwan da aiki Allah za ka gane wanda lamari abin da kake nufi addinin ta kai yayi ji haka shine cigaban ka kuma shine cigaban ka gobe kiyama Allah ka ce mu Najeriya da ƴan Najeriya Allah ya ji haka shi ta Najeriya daga matsalolin shinkafa saboda shinkafa gare da ka fadi wallahi ne sai sai ke rayuwa Allah ya yi wadanda sun ga shiga damuwa Allah ka kwance hankali gurin suka shiga damuwa
assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gurin na malam Adam mai mota ina ga yana da mani kira ga ƴan uwana magidanta masu zuwa gurin ta'aziyya idan an yi rashi bayan sun yi mana ta'aziyya sai ta kuma sai ta ga cikin gida gurin mata babu dangantaka ta dangi babu dangantaka ta mugotaka babu dangantaka ta auratayya dan haka idan Allah ku je ba da wata manufa ba idan Allah an kun yi maza ta'aziyya ku ta ku kuma ta yi biyo dan wasu mata ta'aziyya in ku da mata san dukai ku zo to akwai ranar kin da lake domin akwai ranar da Allah zai dace maka ayyukan da muka yi mai magana malam malam mai zanen hula gurin jihar ku
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya